Taka, mai wuya.
Naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa, wannan sai mun ingantar da masana'antunmu.
Wanda har yi tafi naira 700 ne a dala 2500 ne.
Eh, saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne.
Sannan ko ce ina da matsalar ya kawo misalan dubiyar nan da kuke so yi.
To, maganar gaskiya ai ba ma matsalar ma 'yan canji ba su ne matsalar canji ba.
To, me yasa ku sama?
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan abin ka baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu maki ne in ka auna nasararsa ko kasa wasu a cikin shekara ɗaya nan da yana kankara ga mulki, a ina za ka ba shi mafi yawan maki ko kuma mafi ƙaranci? Me yasa har yanzu naira ta kasa ta cimma dala ne a ƙoƙarin da suke na daidaita darajar waɗannan kuɗaɗe ɗin? Ko me yasa ga abinci amma ya cika tsada a Najeriya? Wannan suna cikin abubuwan da za ku ji an taɓa a cigaban muhawarar da muke kawo muku tsakanin manyan 'yan majalisun dattawa guda biyu na Najeriya, wato Ami Aliyu Wadada na jam'iyyar adawa ta SDP daga jihar Nasarawa da kuma Sanata Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa, wanda muka tattauna da su a Abuja. Ba tare da ɓata lokaci ba, mun fara da wannan kalamin na shi Ami Aliyu Wadada game da inda Tinubu ya kasa.
To, inda aka kasa shine maganan a samu a dakatar da menene exchange musayan naira da dala. Har yanzu ba samu hankalin wannan ba. Me yasa kuwa? Don yanayin da aka ɗauko ba yanayi ba ne, na shi a faɗi ko a cikin
tun jawabinsa na farko ya ce shi ya yi tsoron zai bari naira ta je ta samu wa kanta da rage kanta a kasuwa.
Yawwa! To, idan aka yi haka, amma naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa, wannan sai mun ingantar da masana'antunmu, muna jera abubuwa da za a rinka fitar da su kasan waje don mu samu kuɗin kasan waje ya shigo mana.
Kuma ba har yi tafi naira 700 ne a dala 2500 ne.
Eh, saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne.
Sannan ko ce ina da matsalar ya kawo misalan dubiyar nan da kuke so yi.
Ina so in kawo misali ne.
Na'am.
Yanzu misali kamar maganar tsadar abinci da kake yi. Maganar tsadar abinci da wahalhalu da mutane suke sha na samun abinci. Abubuwa ne bayyananne. Mu da garuruwan mu suke boda, wanda muke wakiltar kananan hukumomi da suke kan boda, duk rana kan iyaka, duk rana mota wanda suke cewa giwa-giwa ba ta fitar daga yankin mu ba, misali ko mai gatar ko kwangal ta bita ka zaure ta wuce daura ta shiga kwangalan ta shiga Nijar, akalla a rana mota 30 za ta tashi. Abincin nan namu fitar da shi ake yi, abincin Najeriya shi ne za ka gan shi har Central African Republic, da dawanmu, da zoko, da barkono, duk wani abu na kayan nau'in noma. Mutane suna noma, duk da matsalolin tsaro da muke da shi a ƙasar nan, ana noma kuma da abinci. Amma babban matsala shi ne bodojinmu da mun kasa tare su, mu hana wannan mummunar ɗabi'a ta smuggle da ake fita na kayan abinci. Na farko kenan. Na biyu, a ɓangaren noma, wato kamar kai ne kana da mutum 10, to ya dace a ce aƙalla mutum 3 zuwa 4 zuwa 5 ka tabbatar cewa ka biya buƙatunsu. Sauran waɗannan da baka iya biyan buƙatunsu ba, ka san yadda za ka yi kai shirin na gaba. A halin da muke ciki
yanzu, a maganar naira da Alhaji Ahmed Wadada ya kawo, muna magana cewa lokacin Buhari ba ta kai 2000 ba, yanzu ta kai kusan 250, kuma ga alama yau ta tashi ta faɗi. Ashe wannan dabarar da Tinubu ya so ya fito da shi na cewa ya bar ta je ta samu kanta daraja, dabara ce ingantacciya? Kuma sannan na biyu, wani lokaci kakan ga ana samun masu canji da waye-waye, kamar ana so a ɗora laifin kasawar dala idan ka kwatanta ta da naira a kansu. So, tunda wannan dabara ta ci gudun ba ta yi ba, yanzu sai yaya kenan?
To, magana gaskiya ai ba ma matsalar ma 'yan canji ba su ne matsalar canji ba.
To, me yasa ake samun?
Wato kamar abin da zan ce maka, kamar ciwon kai ne a jikin mutum. Shi ciwon kai ba cuta bane ba, alamun wata cuta ne. Babban matsala da muke da ita shine mu tsaya mu tabbatar da cewa kamar yanda yayi magana mu daga gida local production productivity wato yawa abin da muke sarrafawa kowa ya san lokacin da a Lagos muna da Volkswagen of Nigeria suna motoci anan ku suna Mercedes Taya Abuja suna yin tantayi da tifofi Fiat a Kano suna tantayi da motoci Peugeot a Kaduna suna yi muna da kamfanin Berek muna da kamfanin Michelin kamfanin nuka iri-iri a watan wannan da ya wuce na April a alƙaluma da muka samu kamfani 333 suka rufe suka daina aiki a Abompai da Sharaɗa ta Kano kadai saboda na farko tsadar wuta na biyu tsadar kayan aiki na uku tsadar dala to amma magana ita ce wato abu ne mai kyau abin naira ta samu darajar kanta da kanta wannan zai ƙara ba ƴan Najeriya dama su ƙara kokarin fadada
amma ne
yanzu misali kamar a noma amfanin gona na daraja neman ne zai sai ƙara fadin gona
amma mu abin da muke ji wajen kuma har sai ta halal bacin fadar daraja naira din nan da kuma potential kasance da su kasuwa da kasashen waje muka ji an ce laifin yana cikin babban bankin Najeriya CBI kenan kun yarda da wannan ko da kuke gindin maganin
a'a ban yarda laifi duka yana karkashin CBI ba
to su wa kuma suke da laifi
yawa
CBI yana da wani laifi
a wal CBN ban tsammani idan za a duba yaya ake kowane currency kudin kasa yaya take samun karfi yaya karfin take raguwa ba za ka sa kila CBN din
ake idan dabara ta ne wani abar ka take raguwa darajar kanta ba ta yi ba sai wani dabara kuma
babu wata dabara duk dabaran da za a yi in ba za ta nemo wa kanta daraja ba kamar yanda na faɗi da farko shi ya ƙara bayani ko menene economics da aka koya mana a secondary school ya faɗi cewa duk wata kuɗi anan kuɗi ko daraja ta kowane commodity farashi kowane abun da zaka saya ya danganci demand ne da supply
saye
da sayarwa to idan mu naira mu in mu Nigeria yawancin duk abubuwan da muke bukata shigowa da su muke to dole ne wannan ya rauna na ƙarfi da darajar naira mu amma idan muna fitar da kaya mu da yawa waje muna exporting da kaya waje to kaga mu naira menene dala da zamu samu ko kudaden kasan waje za su yi yawa to wannan zai ingantar da naira mu ya karfafa ta ya ba ta daraja to yanzu ta ina zai yiwu yanzu a samu wannan tun da gashi yanzu a Kano kawai
akwai hanyoyi da za a bi hanyoyi na farko kamar lokacin da su central bank suka zo mana lokacin da zamu wanke shi shugaban CBN da mukarrabansa a matsayin shugabanci na bada hanyoyi guda uku hanyoyin guda uku da za a yi wanda zai taimakawa ba wai naira kaɗai ba kasar ma gaba ki da na farko shi ne a daƙile a toshe ƙofofin da ake wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa idan aka toshe wannan ƙofofi na farko kenan na biyu akwai ɓangarori duk duniya da ka sani duk inda ka sani a duniya ba ƙasar da ba ta ba wa noma tallafi akwai shekarar da ƙasar Isra'ila ta sai kwai gabaki ɗaya a kasuwa saboda an yi shi yayi yawa zai kare darajar shi gonarta ta sai shi ta dauka ta zuba a teku aka zuba wa kifi ya ci wannan an yi ne domin a taimakawa manoman makiyaya masu kiwon kaji na Isra'ila babu dalilin da gonarta ba za ta saka kuɗi ɓangaren gona ba kuma ɓangaren gona musamman wani ɓangare da muka manta da shi kuma shi ne sirrin noma extension service wannan malaman gona da ka sani da majigi da ake yi na da su baban waye ke wanda ake mana majigi a nuna auduga a nuna a kawo iri a gurin amai da to extension services su ne wato kamar gada tsakanin manoma da gwamnati sai an gyara wannan na uku sai mun rage ban ce kar a fita da kayan abinci kasashen makotanmu wannan ba haka nake nufi ba amma abin da nake nufi a yi shi a cikin tsari ya zama government to government transaction ne gwamnatin Niger muna buƙatar ton metric ton 2500 na gero muna so gwamnatin Najeriya ta kawo mana amma ba kowa ya dauka a zo kasuwa a dora a mota a fita da shi ta daji take kuna tawa wannan ba daidai bane ba kasar da za ta yi da wannan abu na karshe tallafi mafi sauki ga manoma musamman masu noma wanda an san manyan manoma ne tallafi na wajen kayan noma tallafi na wajen bashi in an tashi ba da bashi babu kasar da zaka je ka aishi bashi ka biya kashi 8 ko 9 mu murna ma muke a ce an ba da wai single digit loan
to a gaishe ku malamai to na zamu jaburki a yanzu sai Allah ya kamala na wato yau mu dawo mu cigaba da cikin wannan muhawara inda daga cikin abubuwan da zamu ji har da me yasa Najeriya ta zama turun bashi ne sannan shin tallafin da ake bayar wasu mutane domin su ci gaba da kawo kayayyaki kamar abinci daga kasashen waje wanda tsohuwar gwamnatin Buhari ta bayar da kuma wanda gwamnatin Tinubu take ci gaba da bayarwa yana kashe gwiwar manoman Najeriya masu son su samar wa kasar abinci na cikin gida sannan za mu taɓa magana janye tallafin man fetur da kuma abubuwan da ya janyo yanzu kan muna muku bankwana daga nan a madadin su baƙin namu sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma sanata Husaini Babangida da kuma wakilinmu da ke Abuja Madina Dauda ta taimaka wajen haɗa wannan shiri a madadin su duka ne ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington huta lafiya